sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49:60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango su kuma sauraron jamhuriyar Niger za su iya kama su ce kai tsaye da tushen FM na Joye Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Nomad Dalar da kuma Niya haa kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana haa kuma masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a wannan lokacin wato a yau Litinin 23 ga watan Afrilu na shekarar 2018 Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wani rakamu ku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sahabu Amar kan labarai
shugaban Amurka ya fada jiya Ladi cewa babu abin da Amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi tare da shugaban Korea ta Arewa haka nan yau Litinin ake sa ran shugaban kasar Faransa zai fara ziyarar aiki a nan Amurka cikin agenda har da zummar shawo kan shugaban na Amurka ya kiyale sojojin Amurka a Syria bayan da wani harin kunar bakin wake halaka mutane 57 jikkata wasu fiye da 100 a birnin Kabul hukumar zaben kasar mai zaman kanta tana bayyana fargabar cewa hakan na iya kashe gwiwan mutane su fito domin kada ko kuma shiga zabe da za a yi mai zuwa
to madalla kanun labaran kenan a cikin shirin zaku cewa an samu wasu marasa imani sun cire idanun wata yar gudun hijira
inda an fitar mata da ido nan ya dame mu kuma yana da muhimmanci akan cewa wannan abun bamu sani a zamu yi yanda za ta yi tayi wannan ba domin yanzu tana wahala dole zamu dauke ta akai ta bayan gida
haa kuma sai wani jirgin da ake aka ce ya bace a jamhuriyar Niger dada ko an gano shi
in ba haka nan ba jirgi na bacewa a nan Niger kowa ya san abu ne mai wuya guda ne an ka sayi tun yau da shekara 40 shina ya bacewa to nazo na ga musu ga inda shike shina Ingila cikin garage inda ake gyaran jirai
kana muna dauke da rahoton kokarin da sojojin Najeriya ke yi akan yaki da ta'addanci sai kuma sarfi lashin gume da zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya Shugaba Trump na Amurka jiya Ladi yace babu abin da Amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi tare da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un yayin da ita kuma Korea ta Arewa inji shugaba Trump tuni ta takaita ayyukan haɓaka makaman nuclear ta duk da haka shugaba Trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai yi da shugaba Kim har zuwa yanzu hukumomin kasar da suke Pyongyang ba su amince su wargaza makaman kare dangi da suka tara kuma duk da ikirarin da shugaba Trump yake yi kasar bata amince da kawar da makaman nuclear a mashigin kasashen Korea guda biyu har abada ba Korea ta Kudu tace Korea ta Arewa ta nuna sha'awar kawar da makaman nuclear ta baki daya Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yana haramar zuwa Amurka domin ziyarar aiki inda zai gana da mai masaukin baki shugaba Trump yana son ya shawo kan shugaban na Amurka ya ci gaba da barin sojojin Amurka a Syria har bayan an ga bayan yan ta'addan kungiyar ISIS gabanin isowar sa nan Washington DC yau Litinin shugaba Macron ya ga tashar talabijin ta Fox a hira da suka yi a fadar shugaban na Faransa a birnin Paris cewa tilas mu sake gina Syria bayan yakin saboda haka ne nake ganin rawar da Amurka za ta taka tana da muhimmanci ya kutanta Amurka a zaman wacce da wuya a cimma zaman lafiya da tuntubar juna tsakanin kasashen duniya ba tare da ita ba shugaba Trump yace yana son ya janye sojojin Amurka daga Syria nan ba da jimawa ba bayan da wani dan harin kunar bakin wake ya halaka mutane 57 ya kuma raunana wasu fiye da 100 a birnin Kabul hukumar zaben Afghanistan mai zaman kanta tana fargabar cewa rashin tsaro zai karyawa mutane gwiwar fitowa domin zaben yan majalisa da na kananan hukumomi Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin a jiya Lahadi a wata cibiyar rarraba katin shaida inda daruruwan mutane suka hallara domin su nemi katin saboda zaben kasar mai zuwa mukaddashin shugaban hukumar zaben kasar Ma'azullah Daulati ya ce rashin tsaro zai kashe gwiwar masu kada kuriya lamari da zai kasara tsari na tafarkin demokradiya labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC A Nicaragua zanga-zanga da aka fara ta ranar Laraba don nuna adawa da shirin garan bawa ga kudaden pansho ko ritaya ta halaka mutane a kalla 10 ciki har da wani dan jarida wanda yake bada rahoton abubuwa da suke faruwa kai tsaye ta dandalin Facebook. Wasu kungiyoyin rajin kare hakkin bil'adama suka ce yawan waɗanda suka halaka ya kai 25. A jawabin da yawa al'ummar kasar ta gidan talabijin ranar Asabar shugaba Daniel Ortega ya ce a shirye yake gudanar da shawarwari kan wannan batu domin hana iyalai ci gaba da fuskantar tashin hankali. Ortega ya karar cewa shugabannin yan kasuwa ne kada zai gana da su. Kammal jawabin sa ke da wuya masu zanga-zanga suka saki fitowa kan titunan biranen kasar ciki har da babban birnin kasar Managua bayan zaman dardara ta sassauto a ranar Juma'a. Jiya Lahadi aka kama shugaban jan hamayya a Aminiya sa'o'i bayan da Prime Minister kasar ya fice daga shawarwari tsakanin su da ake nunawa a talabijin. Dan hamayya Nicole Pashinyan ya shiga hannu ne a babban birnin kasar Yerevan yayin da ya shiga jerin masu zanga-zanga da aka fara tun makon jiya lokacin da majalisa ta zabi Zaz Zakisyan a zaman Prime Minister kasar bayan yayi shekaru 10 yana rike da mukamin shugaban kasa. Masu sukan lamiri suna kallon zaben nasa a zaman wani yunkurin ci gaba da rike madafun ikon kasar. Shugaban yan hamayar Pashinyan ya bayyana fatar ganin zanga-zanga ta lumana ta kasance mafarin juyin juya hali da ake kira Velvet hannunka mai sanda kan zanga-zangar da aka lakaba wannan suna kasar Czechoslovakia 1989 wacce ta zama sanadin kawo ƙarshen mulkin kwaminisanci a kasar. Yan sanda a jihar Tennessee nan Amurka sun kafa tarko da nufin kama wani mutum mai suna Travis Rankin. Ana zargin Travis dan shekaru 29 da haihuwa da laifin kashe mutane hudu ya kuma jikkata wasu masu yawa a birnin Nashville a tsakar daren ranar Asabar da bindiga. Wani mabucin gidan cin abincin da aka kai wannan hari ya kwaci bindigar daga hannun Travis ya wurga ta bayan kanta. Sai ya fa a lokacin ne Travis ya tube rigar sanyi dake jikinsa ya tsere tsirara daga inda ya kai wannan hari. Jami'an tsaro na musamman masu bada kariya ga shugaban Amurka da wasu manya sun ce sun kama Travis a cikin watan Yulin bara saboda ya shiga wani wuri da ba a shiga ba tare da izini ba kusa da fadar shugaban Amurka wato White House. Yan sandan Nashville sun ce hukumar FBI ta tantance cewa bai kamata a bar shi ya mallaki makamai ba saboda haka aka baiwa mahaifinsa makamin da aka kwace a hannun dan wanda ake zargin cewa daga bisani mahaifin nasa ya juya ya mayar wa dan nasa bindigar.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Sabarin fara da batun kwakwale don wata yar gudun hijira a jihar Adama da wasu marasa imani suka aikata. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wasu da ba san ko su wane ne ba su suka sace yar gudun hijiran ya gana ma dake da tabin hankali bayan da ta fice daga sansanin yan gudun hijira na Malkohi inda ko suka kai ta wani waje suka kwakule mata idanuwa kafin daga bisani suka jefar da ita akan hanyar fufore inda aka zince ta. Kana aka wata cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya wato FMC Yola ya gana ma irin yankin Mafaci dake cikin garin hukumar Goza a jihar Borno da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje. Yanzu haka ma tana cikin wani mawuyacin hali ne na babu idanu ba ta ma iya magana sai da yaren matakan. Malama Magdalene Bitrus na ma cikin waɗanda ke kula da ita a sansanin yan gudun hijiran ta ko bayyana min halin da take ciki a yanzu.
Yayin da an fitar mata da ido nan ya dame mu kuma yana da muhimmanci akan cewa wannan abun ba mu sani a zamu yi yanda za ta yi ta yi wannan ba domin yanzu tana wahala dole zamu dauke ta akai ta bayan gida fusarinta komenta dokawa ake hasalinta daga ko karkashin goza take taimaka mata ta fannin lafiyan ta dan samu lafiya ko ba gani din ta dan samu lafiyan jikinta kuma dan taimaka mata da a nema mata yan wanta yanda za su zo su dauke ta aje a kula da ita.
Haka nan ita ma da take karin haske malama Fatima Hassan Umar dake zama shugaban mata na sansanin tace yanzu haka wannan lamari ya tada musu hankali kasancewar akwai wasu da dama da rikicin Boko Haram mai zautar wanda don haka ta bukaci da akai musu dauki.
Taimakon da muke so a mana da su a dauke su a kai su asibiti masu tabin hankali sannan a binciko ina dangin su suke su karbe su don mu anan bamu da maganin abun. Yan nema sun yi aiki suna bamu abinci suna kula da mu sikita suna sarewa suna iya fita kowane lokaci su ga kowane irin hali wanda ya garma ta sunci kanta a ciki. A yanzu ma akwai wata da take yawan gudu da ta ga abin da ya samu ya garma ka nuna mata zahiri da aka hata shekaran shi ya dan kwanta mata da hankali kadan baka baita mata gudu a kama ta gudu a kama ta to muna tsoron hakan kar ya kuma faruwa
to wai ko me hukumar bada agajin gaggawa ta nema da ita ke kula da sansunan yan gudun hijira ke cewa ne game da abin takeicin da ya faru Imam Abbani Garki shine jami'in hukumar ta nema mai kula da jona Adamu da Taraba ya ku tabbatar da faruwar lamarin inda ma ya ba ci birkin lafiya ta tarayya wato FMC Yola bisa tallafin da suka bada
ina son yin fanda wannan damar ma godewa ita cibiyar bada rashin lafiya cibiyar kula da marasa lafiya ta gwamnatin tarayya wato FMC Yola saboda sun yi kokari fiye da yanda ake tunani da kuma hukumar ICRC wato International Committee for Red Cross su ma sun bada kyakkyawar gudunmawa da hukumar bada da agajin gaggawa ta jiha su ma da mu da su muka yi ta faɗi tashi sun bada kyakkyawar gudunmawa har aka tabbatar da wannan mata ta samu lafiya saboda haka ina so in sanar da mutane cewa wannan mata yanzu haka tana cikin koshin lafiya an dauke ta an kai ta cikin camp dinnan mun samu wanda zai kula da ita kuma alhamdulillah yanzu mun ga tana cikin koshin lafiya kuma ta zauna cikin ɗan uwanta ɗan gudun hijira cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
ashe mu maza bayu muke amma dalin bautar muke ji balle an ci
mai gida
balle an ci
mai gida
to sai kuma batun kokarin da sojojin Najeriya suka ce suna yi da su da sauran sojojin kasashe makwabta domin yake ta'addanci sakamakon barazanar faduwar gwamnatin Muammar Gaddafi da kungiyar IS ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
rushewar kungiyar IS a Iraki da Siriya da ma faduwar gwamnatin Muammar Gaddafi a Libya masana tsaro na cewa na haddasa barazanar tsaro a kasashen Afrika ta yamma na tambayi babban Hafsan Hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ko wani mataki suke dauka a matsayin kandagarki
tun da wayan abubuwan suka faru da rushewar gwamnatin Libya da na ISIL da suka kwararo zuwa wannan fannin Afrika wato kasan sun riga sun hada kai da Boko Haram kuma kasan matakan da muka dauka ta wajen yakin ita Boko Haram tare da su mutanen ISIL so insha Allah za mu ci gaba da yadda muke yi kuma muna samun goyon baya da sauran kasashen makwabtan mu da suke Chadi, Cameroon da kuma Niger
to shin menene alakar barazanar tsaro ga Najeriya bisa rushewar IS da matar zoma a kasar Mali tambayar kenan da nayi wa tsohon babban komandan runduna ta 7 ta sojojin Najeriya Major General JS Bindawa
in ka duba rikicin Libya da Chad wanda lokacin su gokune wadai aka sai da Auzu Street tun daga nan rikicin ne ya faru zaka ga akwai kordo wanda ke tawa tun da can yake shigowa har ya shigo wasu Afrika kuma wasu Afrika din zai shigo daga can wajen North Africa har su shigo wajen China har zuwa Buda Mugambaru Port Harcourt da sauransu zuwa Nigeria sauran wurare kuma da sentin za ka gani wato matsalan shine akwai makamai da ke shigowa an dade babu yanda ake duba yaya makaman nan ke shigowa
na tambayi babban komandan rundunar sojojin Amurka dake Afrika General Eugene Lebo ko wani taimako Amurka za ta yi wa Afrika
Now we're all concerned as
wajen da halin yanzu muka fi damuwa da shi shine kamar kowa bisa aika-aikar masu tsatsauran ra'ayi a kasar Mali Amurka ta fi shaukin marawa kasashe abokan kawancanta domin su da kansu su magance matsaloli irin na tsaron su Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kama sa adawa sai gori so shawa cikin tawa filin daga mamma sani karkaje fagen daga
to yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda ake takaddama akan wani tsohon jirgin shugaban kasa yayin da wasu ke ganin ya dace a sayar da shi wasu kuma suna cewa a'a domin an gano shi inda ya bace ga su mun da bar mu da karin bayani cikin wannan rahoton
Shekaru kusan hudu kenan da aka daina jin duriyar jirgin saman samfarin Boeing 747 wanda ke matsayin jirgin yawon mahukuntan kolin kasar Niger lamarin da ya haifar da shakku a game da makomar wannan jirgi da ake yi wa suna dan bagazan dalili kenan da yan adawa suka buƙaci gwamnatin Niger ta fitar da jama'a daga duhu a bayanan da ya bayar a zauren majalisar dokoki ministan tsaron kasa Kalla Mutari ya sanar cewa
ganganci ne na yan adawa in ba haka nan ba jirgi na bacewa anan Niger kowa ya san abu ne mai wuya guda ne an ka sai tun yau da shekara 40 shina ya bacewa to nazo na ga musu ga inda shike shina ingila cikin garage inda ake gyaran jirage a garin Asham ake cemora babu wani magudi babu wani cuku-cuku babu wani abin da akoye
jirgin wanne aka bayyana cewa darajar sa ba za ta wuce miliyan 500 na sefa ba a yau na bukatar miliyan 2000 na sefa domin yi masa gyaran da yake bukata yayin da a ɗaya bangare aka gano cewa duniyar zirga-zirgar jiragen sama ta daina yayin makamantansa saboda haka masana suka shawarci gwamnatin ta Niger ta yi gwanjonsa a jimalce ko kuma a sayar da shi da guntu-guntu irin na 'yan gwangwan to kowace shawarar hukumomin kasar ta Niger suka zaba
za mu saida shi ga mai so wake so yazo gashi za a saida dole za a gwanzo da shi tunda baka da wurin gyaran shi jirgi ne an rige an ci gaba yanzu an wuce zamanin shi baka da piece detaché inda zaka saye baka da wa'ansu kwarari wanda ke maka gyaran shi
sai dai kakakin ɗan majalisar dokoki na bangaren adawa Sumana Sanda wanne ainihi shine ya bukaci sanin inda aka shiga da wannan jirgi na ganin rashin dacewar sayar da shi domin a cewar sa dan bagazan ya kai matsayin da za a dauke shi tamkar wani bangare na tarihin kasar Niger bisa la'akari da cewa ba wani dan kasar da bai amfana da shi ba
jirgin nan da kuddin ɗan kasa ne an saye shi ayyuka da jirgin nan yayi ma a Niger babu wanda yana da shekarun mu da bai san da wannan ba kenan dole ne mu tambaya ina ne jirgin nan an sashi mun bagazan service da ya yi ma a Niger babu wanda bai nan gari ya bashi ba an ohana da shi sosai
gwamnatin mulkin soja a karkashin janar Sani Kunce ce ta samar wa Niger wannan jirgi lokaci kalilan bayan kama madafin iko kuma dukkan gwamnatocin da suka gabata kawo gwamnati mai ci mun bagzam ne shugabannin kasar Niger ke amfani da shi don zuwa bulaguro har zuwa shekarar 2013 lokacin da shugaba Isuhu Muhammadu ya siyo wani jirgin da aka yi wa sunan Mongrebon wanne cinikin sa ya sha suka daga ƴan adawa saboda a cewar su tsofan karfe ne aka siyo da muguwar tsada koda yake masu mulki na cewa jirgi ne irin na zamanin karshe Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida Sule Mummuni Barma kuma kafin ku ji shirinmu na gaba ku saurari wannan
A wannan bayanin mai girman shugaban kasa sai ya kara da cewa ya samu Najeriya a halin da na farko dai dole za a yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya domin kowace irin kasa mizanin nauyin darajar ta da ake fara yi mata shine da irin yawan al'ummar ta Najeriya Allah ya albarkace ta da yawan al'umma bisa iddiga aka ce a kimanin mutum miliyan 180 sai mai girman shugaban kasa ya kara da cewa a cikin miliyan 180 din nan ma'aunin da zaka wa kowace irin kasa shine yawan matasanta
mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wake wannan magana a ina kuma yake ma wannan magana kuma me yasa yake wannan magana har yanzu ana tare da sashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin ta bakin Malam Aminu Inuwa dake zama mahaifin yaran da aka sara aka har ma abin ya shafi jijiyoyin dake kai sakon aiki zuwa ga hannunsa da kafarsa na dama wanda hakan ya sa barin jikin dan nasa guda ya daina aiki. Malam Aminu dai ya zargi alƙalan da suke wannan shari'a da yi masa hanya saboda cimma wata buƙatar sa daban. Za mu daura ne a daidai inda muka tsaya a makon da ya gabata. Suna na Sarfil Hashin Gumel.
Kace wato sun sace muku hoton na'ura da aka dau hoton kan yara. Ya a daidai wannan lokaci ne aka dau wannan abin. Bayan ya biya sun bada wannan gudunmuwar ne 2017 ne.
Bayan sun bada gudunmuwar 2017 ne. Kuma suka fike mu suka sace hoton sai da ta kai ga za a je kota a kotun sanin suka fito da hoton wasu ma sanar da shedawa likita ne ciyaru ya warke. Bisa kuma ka'ida
to shi wani hoton nan me ya nuna ne
hoton ya nuna sarin da aka yi wa dana shine ya jawo dana ya rasa hannun dama da kafar dama amma shi alƙalin inda ya bani mamaki ni ya sa in kawo sheda tura mu ai ba a je a binciko ba ma ni in je binciko ba
to wai bayan kun yi zaman asibitin Malam Aminu ne ka shigar da kara da baka gamsu da irin gudunmuwar da ake baka ba ta kula da lafiyar yaran nan kenan
kwarai kuwa shine dalilin da yasa nace to tunda abin ya kai ga haka su asibitin alƙawari ba kuma suna ci min zarafi yaran ya gani yana zagi na akwai kuma shedu
shi Ibrahim da kaman me kaman yaya yake zagin ka
eh akwai lokacin da ma a shar ma yi akwai ranar ko da zan wuce wani yaro ya masa wani kirari daga nesa nazo dabta shi sai ya ce ni kuma ina da makami ba hasa uku kamar misali ne kace yaron da ka sa rafa yana da gata shi kuma sai ya ce ni kuma ina da makami ba hasa uku na faɗa wannan an sa shi ne ya rika tsokana ta dan ne rigima da shi sai a zo a ce shikenan ba kes magana ta wuce tun mun yi faɗa duniya sai me nake
to da baka gamsu da irin yanayin gudunmuwar da suka bar wajen sha'anin dauniyar lafiyar nan shine ka tafi kotu
shine na tafi kotu
to wace kotun ka je
na je kotun yan Allah kotun alƙali to anan ne ake mana shari'a
da wace da'awa ka je gaban alƙali
na je gaban alƙali da neman afiyin haƙina ga abin da ya samu lalala an sare shi kuma ba taimaka min din ba kuma ya yaro na ciwon zarafi
to wai kafin ka je kotu tunda ka ce kun yi kamar yejejeniya duk da cewa ba a rubuta ba a gaban yan sanda a sharada ka koma wurin yan sanda tunda a gaban su aka yi cewa wato mahaifin yaron nan baya taimaka min da komai gashi ina da wani yaro yaro
ban koma wajen su ba ban koma wajen su domin su yan sanda wanda ke sinke hannunsa farkon ma fara ma bayan mun fito daga asibiti na buga masa waso da ina da lambar sai nace masa ina son zai mi shari'a wannan mutanen sai ya ce mun bari sai ya san da ya neme ni duk san na buga wasu sai ya ce mun bari sai ya neme ni na ce ina son fina shari'a sai ya shaka bari sai ya neme ka to shine ni ma sai na bunyi wato ta kafa dan a bi mu haƙina to ta nan ne ake magana da yan sanin shari'a so shine kun suka neman din daga baya har ma shi wanda ke sike hannun nasa ya gaba na kuri yace shi ba za
a ta kafa ka bi
eh akwai wani aboki na Jaigo ne ne magana da shi shi kuma shi to shi ma kai dan sandan da ya sani babba ne zai magana da shi ya shiga cikin al'amarin yayi magana da shi ya zo shi kuma ya magana da police station na sharada su kuma suce eh case din akwai shi amma ya case din yanzu babu shi sai shi kuma cewa case din akwai shi case bai mutu ba domin dan uwan mu aka sara wada saboda haka bamu yadda ba to anan ne shine shi wannan da case ke hannunsa ya neme ni ta bani hakuri sannan in mun aka kira ni na je da ni da su aka tura mu kotu daga nan
shine kuka je kotun yan Allah na to kamar da kuka je gaban alƙali me kai da wace da'awa ka je me ka nema kotu ta yi akai
to da farko dai bayan Allah na muka wuce direct ba akwai kotu ta wajen yan awaki wajen gidan sarki to nan muka fara zuwa
ta kwaba kudu
ta kwaba kudu to daga nan da na ga da tafiyar take tafiya shara ta tafiya wainiya sai na hankali na ya tashi
wai kotun magistrate sai ko ta addinin musulunci
kotu ce ta masu rawayi ta addinin musulunci to da na rika ganin abin ban fahimce shi ba sai na yi magana akai shine sai aka canza mu
kamar ya baka fahimci tafiyar kotu ba
saboda to ni dai shi kansa alƙalin da ya duba ya tambaya yaro kai ka sare shi yace ba shi ya sare shi ba to ya aka yi sai ya ce wai shine sare kansa da kansa to shine ni kuma da aka daga shari'a sai na zo da shedu ko da sai ganin da shedu sai suka ce sai yace eh abinda aka yi eh shine ya sare yaro to kuma sai na ga ana ta daga ana cewa to mu je mu dawo ranar ta mu ranar ta sai ni ce to ni wannan aje a dawo din shi na fara bayan cewa ina ganin ba zai min adalci ba shine ne ni
ka fara jin rashin gamsuwa kenan da tafiyar shari'ar
haka yake saboda haka ni ma na bi ta wata kafar ta ina son sai an bi min haƙina kan dana saboda haka aka mai da ita zuwa ta yan Allah
wata kafar ka bi ta a canza maka kotu ko kuma ayi wani abu
ta canza min kotu da aka canza aka mai da mu yan Allah na kotun alƙali shi kuma alƙali alƙali anan shi ba sai ya zo in ana shari'ar idan ina magana zan fito da points na yadda abubuwa
su zaka fito da wasu bayanai da yadda ka sani
eh yanzu fito da bayanai da kotun jama'a za a fahimta sai alƙali ce wani shuru ya isa to a wannan ya isa ka sai nake ganin to za a mutane su gane ko shi ka alƙali gane yaya wani hali muke ciki
kana nufin ka ce ba a barin ka kai magana kun an zo shari'ar
eh akwai lokutan da ba a bari na in yi cikakken bayani dan kaga misali akwai lokacin da alƙalin ya ce ni na zo da shaida ta cewa ɗana an masa aiki a asibiti shi kuma yaron sai ya tambaya da kai bakana da sheda sai nace ina da sheda ce mace sheda sai ce yana da hoto likita ya ba su hoto ya nuna dana ya warke
to wannan hoto da kake zargin sun sace kenan
eh ni kuma shi hoto ni na aiki a asibitin Asma'u Memorial Hospital na kanin mahaifina ne cikin 1980 da zuwa wani lokaci ai da tsarin hoto na x-ray ke ba irin sauran hotuna bane na gaba gari hoto ne irin wanda in aka dauka sai dai a sake daukan wani wani kuma ba shi da dama shi a matsayin likita dau hoton ka je ba wani idan ka zo da hoton gaban likita likita zai duba ya tsaro shi karanta sakamako sai ya rubuta sakamakon a file ɗinka sannan ya baka hoton ka a hannu to me ya kawo fura a zanin banda ka zamun damu me ya kawo hoto na shiga hannun sun ba sa ta hoto sun suka yi ba
amma shi wancan hoto da kake cewa sun sa ta har ma yake da'awa gabatar da wau shi a kotu menene ne bayanan da suke ci ya nuna cewa kafin a sace shi din ya nuna likita ya nuna cewa yaron ka ya warke ne ko kuma ya
likita ya nuna cewa wannan sakamakon sarin da aka wadana shine ya jawo hadana ya zama paralyzed abinda sakamakon ya nuna kenan
to amma shi kuma Ibrahim da shi ne ya sare danka Aminu me ya kai shi gabatar da shi wancan hoto a gaban alkali me yake so ya cimma
eh ni a fahimta ta dramatizing abin akai domin hoton nan babu dama ba wanda ya sai rike ma hoton ka da suka zo da hoton inda na san cewa ba za mu aure shi ba sai ni an sa an fito da sakamako an karanta amma shi hoton ma ba a zaro shi ba sakamakon shi file din hoton ma ba a fito da shi an karanta ba a jima me aka ce a ciki
wai kotu ita ce ko alkali ne ya buƙaci a kai hoto dan a tabbatar shine shi kuma wancan yaro Ibrahim ya kawo wannan hoto ko kuma a ya akai
alkali ne bayan ya duba nasa dalili sai ya ce to shi kuma ya kai fa kai ma kana da naka takuri da zai nuna cewa ba kai da matsala a wannan abin karar sai yaro ya ce eh ina da to me ne ya ce hoto shi ne dauko hoton to ai kamata alkali sai ya sa a zaro hoton sannan a karanta kuma sakamakon kuma tabbatar da cewa eh kuma shi likita ma da ya bada hoton ya zo dan ni a lokacin na ce alkalin to in dai ba shi sa to likita ne ba su farawo ne zan yi shara da likita ko da likita ne
idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo karashin warfin malam Aminu Inuwa wanda aka sari ɗansa a ka har ta kai gabarin jikinsa na dama ya daina aiki daga nan kuma za mu fara jin ta bakin bangalorin da ya zarga yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwali ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
to madalla da wannan muka zo kuma a shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
gabatar na Amurka je Lahadi yace babu abin da Amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi da tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong Un yayin da ita kuma Koriya ta Arewa ta ne ta takaita ayyukan haɓaka makaman nukiliyar ta duk da haka shugaba Trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai yi da shugaban na Koriya ta Arewa shugaban Faransa Emmanuel Macron yana haramar zuwa Amurka domin ziyarar aiki inda zai gana da mai masaukin baki shugaba Trump yana sanya shawo kan shugaban na Amurka ya ci gaba da barin sojojin Amurka a Syria har bayan an ga bayan ƴan ta'addan kungiyar ISIS saboda ya ce akwai aiki na sake gine Syria banda wani dan harin kunar bakin wake ya halaka mutane 57 ya kuma raunar wasu fiye da 100 a birnin Kabul hukumar zaben Afghanistan mai zaman kanta tana fargabar cewa rashin tsaro zai karya wa mutane gwiwar fitowa domin zaben ƴan majalisa da na ƙananan hukumomi a Nicaragua kuma zanga-zangar da aka fara ta ranar Laraba don nuna adawa da shirin garambawar ga kudaden fansho ko rita ya halaka mutane akalla 10 ciki har da wani dan jarida wanda yake bada rahoton abubuwa da suke faruwa kai tsaye a dandalin Facebook
to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gabatan sa amma kafin mu tashi bar mu taya sarkin fulanin shagamu Alhaji Salisu Bashan kai murna auren ɗiyansa Hawwa wacce aka fi sani da Momi da angonta Muawiya Alhaji Hassan Wasaku wanda aka daura a ranar Asabar din da ta gabata a babban masallacin Juma'a dake Tunga a garin Mina Allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa musamman Sabo Imam Aliyu da ya taimaka muku gabatar da shirin da Shuba Hero Jizo ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai da hanzimin dawo muku da wani sabon shirin